và khi mày vẫn cầu già. Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun so mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gwamnoni bakwai na arewacin Najeriya da suka kawo ziyarar aiki a nan Washington DC. Idan za a iya tunawa mun so mu tattaunawa kan kalubalen tsaro tare da gwamnonin jihohin Katsina da Kuraɗa da na jihar Kaduna Ubasani da kuma gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal. A yau kuma za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa daga inda wata 'yan Najeriya mazauna Amurka da ke zaurin namu suka gabatar da tambayoyi ga bakin namu.
Sunana Idris Alkali, mazaunin Washington, kuma Raɗa Katsina na da iyaka da Jigawa, babban iyaka, amma Jigawa ba ta da yawancin matsalan tsaro sosai haka. So akwai abin da kuke yi tsakanin ku gwamnoni biyu da kuke koya ko sani ne suke yi ba yawancin matsalan sace-sacen mutane da rashin tsaro haka?
To alhamdulillah, magana da ka faɗa gaskiya ne, muna iyaka da Jigawa, amma su ma Jigawa da ba su da wannan matsalar ta tsaro ba wasu dubaru ba ne. Abin da ke faruwa, mu ma da muke da matsalar tsaron da jihar Katsina da ta Kaduna da Sokoto da Niger da Zamfara, duk abin da ya jawo mu shi saboda mun yi boda da daji. Akwai dajin da ya taso tun daga Central African Republic har ma da ya shigo ta Jibiya, ya ɗauki local government guda 8 na jihar Katsina, ya shiga Kaduna, ya ɗebi local government, ya shiga Zamfara, shi ya tafi har Niger, ya fita har Cameroon. Su wannan dajin shi ne matsala. Yanzu mu ma a jihar Katsina, in ka ɗauke ta, za ka ga ɓangaren Daura da suke boda da Jigawa State, nan ɓangaren ba ma wanda ya san wata magana a rashin tsaro da ake yi a jihar Katsina. Abin nan duk yana can ya ta'allaka da local governments ɗin da suke da iyaka da daji da kuma waɗanda ke jikin waɗanda ke iyaka da daji, domin ɗan ta'addan nan in sun yi ta'addanci daji suke koma. Dajin nan suna da maɓoya, suna da malaɓa, kuma sun fi kowa sanin wannan daji. So kusan wannan abin da muke yi, kaga ai da muka zo muka haɗa kanmu gwamnonin jihar Arewa domin mu kawo ƙarshen matsalar tsaro, ai ba mu cire Jigawa mu cire Kano. Mun sanyo su saboda muna tunanin idan Allah ya taimake mu muka yi maganin abin da ke nan wurin, to ba zai matso ya shigo Jigawa, ba zai shigo Kano, sai dai mu kora shi ya koma cikin dajin har Allah ya kawo ƙarshen shi. To amma matsalar da ake samu, dole ne mu rika tattaunawa da juna. Idan muka ji wani bayani wanda zai taimaki Jigawa ko Kano, buga mu gwamna waya ko ya bugo mani. Haka muke ta wannan aikin da Kaduna da Jigawa da Sokoto da Zamfara da Kebbi da sauransu, domin idan ba mu yi wannan haɗakan ba, to abu yana iya murƙushe mu. Kuma abin da mutane ba su sani ba, wanda yake da muhimmanci al'umma su sani, wannan lalacewar ta matsalar tsaro wato ta shiga cikinmu yadda ba mu tunaninta. Akwai Bahaushe, akwai Bafulatani, akwai Sarakai, akwai masu unguwanni, akwai 'yan sanda, akwai sojoji, akwai alƙalai, akwai masu kuɗi, duk wanda ka sani wanda ba ka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan a kai ta. Shi ya sa muke fama wajen kawo ƙarshenta, saboda kila wanda kuke kwana ɗaki ɗaya da shi ko zaurenka ko gidanka, kila yana informant ne ko yana ba da bayani ko yana cikin wa'anda. So wannan matsalai sai an yaki da ita fama, kuma sai al'umma sun ba da goyon baya da haɗin kai. Domin zan baka misali, a wani ƙauye a Katsina muka kama wani mai gari ne na al'umma, tunda shi ne wakilin mai garin, amma aka ba shi naira 700,000, aka zo aka kashe mutum 30 a ƙauyen. So kaga irin lalacewar da yankinmu ya yi. So ya kamata a ce mutane sun ba da bayani wanda zai taimaki al'umma, domin mu ba za mu iya ba, don ba mu san wani abun ba. In baka faɗa ba, ba a iya gyara.
Assalamu alaikum. Sunana Awal Umar Idris, Chief Protocol daga Nigerian Consulate da ke New York. Tambayata ba kan gwamnan Kaduna ba, kan duk gabaɗaya gwamnonin da su uku. Akwai agreement da masana'anta bai tsakanin Nigerian government da American government akan sayar da zarfiyar mana da drums. Shin kun san da wannan agreement din kuma ina zancen ya kwana da Allah shi
to a bari mu soma da shi gwamnan jihar Kaduna tun da Aduna ɗin shi bari mu fara jin ansa daga gare ka ta dangane da wannan
al'amari. To alhamdulillah kamar da ya faɗi wannan agreement da yake magana na san ina majalisin dattawa kusan duk kasafin kuɗi da ake yi shekara kuɗi na majalisa ba shekarun da ba mu yin kasafin kuɗi domin a sai kayan tsaro daga ƙasashen duniya gabaki ɗaya. Kuma ina so tabbatar maka cewa harkar tsaro wani abu ne wanda ko da an sai drum ɗin ba za a bayyana mutanen kowa da sani ba. To ina tabbatar maka cewa wannan abu da kake magana ba a samu matsala ba. An dai samu tangarɗa daga farko saboda kasancewar shi in za a sai da abin tsaro wato na'urori irin drum da sauransu sai an tabbatar da za a amfani da shi ne domin yadda dalilin nasa aka siyo su domin kai a kuskure. Kaga alal misali ɗaya zan baka lokacin da aka samu matsala na tudun bire a Kaduna inda drum aka yi kuskure ya kashe mutane 88. To irin wannan matsaloli shi kan sa kasashen duniya sukan zama suna shakkun sayar da irin na'urorin su drums da manya-manyan makamai ga kasashen Afirka. To wannan magana an riga an gama ta kuma a matsayina na dan majalisar dattawa na da kafin zama gwamna zan iya tabbatar maka cewa ba an samu wannan tangarɗa daga farko kuma an tabbata amma ba abu da za a tattauna a gama duniya ba ne.
Gwamna Dauda Lawan, akwai abin da za ka ƙara dangane da wannan tambaya?
To abin da zan iya cewa a nan shi ne muna da labarin cewa an sai wa'annan na'urori don ci gaba da kawo tsaro a jihohinmu. Abin da kawai zan iya cewa a nan shi ne wa'annan na'urori ba hannunmu suke ba, suna hannun gwamnatin tarayya ne. Sai in mun koka wani lokaci sukan yi amfani da wannan na'urori don taimaka wa jihohinmu.
Gwamna Dikurada.
Wato alhamdulillah ni ba ni da dogon masaniya akan wannan na'urori da ake magana. To mu wannan jirage da aka kai Najeriya mu tsakani da Allah su ne wani aiki
sosai
domin suna nan base din su a Katsina kuma yanzu tsakani da Allah ko je na yi magana da Air Commando da ke wannan abu irin nasarorin da suka samu cikin wannan satin akan gida wuraren da yan ta'adda suke haɗa kai suke abin nan. To tsakani da Allah wannan ina iya cewa mun gode mu fi da gamman da wannan intervention da ake kuma tsakani da Allah da sojojin da na saman da na ƙasa da 'yan sandan suna ba jami'an tsaronmu da muka kafa goyon baya da haɗin kai ana yin aiki hannu da hannu a jihar Kaduna.
Sunana Sponde Bitrus, ni ne shugaban Zumunta Association wato shugaban mutanen arewacin Najeriya da ke nan Amurka. Tambaya ta a yanzu ga duka gwamnoni ne saboda mun ga alamun cewa kamar yadda gwamnan Katsina ya faɗi akwai damu'i irin wanda ba mu sani ba cewa mutane daban-daban wanda ba kuwa tsammani suna cikin harkan ta'addanci. Me ake ciki yanzu da za a ƙara wa mutane a juya hankalinsu ga inda za su rika samun abin da ya fi wanda suke samuwa daga aikin ta'addanci musamman alal misali harkan na'urar kwamfuta ko wata sana'a wanda zai iya samu ana kawowa kudade dala ana biyan su amma suna a Najeriya.
To alhamdulillah na farko maganar ta'addanci nan da muke ta fama da shi yau a Najeriya kuma a kasashenmu yana da nasaba ga irin yanda al'umma suka samu kansu a da. Mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na wa'annan jihohi mun fito da hanyoyi daban-daban ta yanda za mu iya taimaka ma al'umma su samu aikin yi a jihohinmu, wanda ga tunaninmu idan al'umma suna da aikin yi to kusan zai ɗauki hankalinsu daga irin wannan ta'addanci da ake.
Masu saurare, saboda ƙarancin lokaci a nan za mu daka aya da mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa. godiya ga abokan aiki Haruna Shehu Marabanjo da Grace Oyelebi da ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan tattaunawar. Da kuma Dadi Balawi da ya rubuta mana sautin shirin. Mai kula Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington.